نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Sannu mu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan masallaci namu mai tarin albarka, kuma cikin wannan littafi namu mai tarin albarka, littafin da ake kira Salasatu Usul ko Usulus Salasa, littafi na babban malami Sheikh Muhammad Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah ya ji kansa da gafara. Muna nan a inda malam yake gaya mana nau'ikan ibada. Ibada ta kasu kashi-kashi. Daga ciki malam yanzu samo mana abai wanda ake kira ibada. Manufar kawo waɗannan al'amura da sunan cewa ibada, saboda mai karatu da mai sauraro da musulmi ya gane cewa suna daga cikin ibada waɗannan abaiban da yanzu samo. To in sun tabbata ibada ne, to ba wanda ake yi mai ibada in ba Allah ba. Allah kadai ake bautata mawa. Saboda haka kada mai sauraro ko musulmi ya dauka cewa ibada ta kadai ta ne kawai ga waɗannan rukunan musulunci guda biyar da kuma rukunan imani guda shida. Shi yasa sai malam bayan ya kawo maratibul Islam, ya kawo musulunci da rukunansa guda biyar, ya kawo kuma al-iman ga rasulsa guda ainihin shida, sannan kuma sai ya kawo abinda ake kira al-insan. To bayan ya kawo su kuma shi ne malam yake lissafa mana yana daga cikin ibadoji. A wancan sati na da ya wuce mun yi magana akan abinda ya shafi wato ainihin al-khawfu. Yana daga cikin nau'ikan ibada wanda Allah ta'ala kawai ake fata zuwa gare shi. Wato daga ciki malam ya lissafa mana abaibai da yawa. Na farko ya ce yana daga ciki addu'a, yin addu'a. Mun riga mun yi sharhi a kanta cewa Allah kawai ake yin addu'a zuwa gare shi. Sannan kuma Allah kawai ko addu'a ku matsala ko al-ibadu ko addu'a ku ibada, wannan duka zuwa ga Allah ake yi. Yace kuma yana daga cikin wato ibada shine abun da ya shafi al-khawfu, tsoro. Mun yi sharhi a kansa satin da ya wuce, shi ma ibada ne. Allah kawai ake jin tsoronsa cikin abun da yake amfani ko rashin amfani, nasara ko kishiyarta, wato matsala ko kishiyarta, duka wannan daga Allah ne. Allah kawai yake iya jefowa, kuma Allah kawai yake iya cirewa. So shi kadai yake da haƙƙin a ji tsoronsa ta wannan ɓangaren. To yana daga cikin nau'in ibada. Sai malam ya ce arrija, ko sai ka karanta.
والتوكل والرضا والرغبة والخشوع والخشية والخيانة والاستعانة والاختبار والانتصار والاستعانة والاختبار.
نعم.
والتوكل والنصر وغير ذلك من العبادة
من أنواع العبادة.
نعم. وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وان المساكين من هذه الفلاه فدعوهم معهم
او بعدها. نعم. Malam yake cewa yana daga cikin abin da ake kira ibada shine ainihin wato ar-ragaba. Idan an ce ar-ragaba shine kwadayi. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka shi kadai ake kwadayi zuwa gare shi. In an ce kwadayi a nan, abinda malamai suka ce shine ainihin ar-raja. Na'am, ar-raja. Wato Ubangiji shi kadai ake fata zuwa gare shi. an ce fata abinda ake nufi da ita shine malam yake cewa wato abinda ya shafi huwa nazaru ila sa'ati rahmatillah idan bawa ya kalli yadda rahamar ubangiji take da fadi to sai ake bukata zuwa gare shi yayin kwandayin wannan rahamar yayin fatan wannan rahamar wannan shine ake kira ar-raja fata za ka yi fata ne saboda kasancewa a gefe guda idan ka kalli zunubinka sai ka ji tsoron Allah sannan bayan ka kalli zunubinka ji tsoron Allah a gefe guda kuma sai ka kalli girman rahamarsa to sai ka sa fatanka zuwa ga rahamar Ubangiji shi yasa malam anan yake cewa shi abinda ake kira ar-raja yace an yakhruju ila al-amli fa huwa Allah yuballighu bihi ar-raja illa haddin yu'ammal ma'ahu al-uquba abinda ake nufi da shi shine wato an yakhruju ila al-amli wato abinda zai fitar da kai daga cikin abin da yake na tsoro ya zuwa ga abin da zai kai ka zuwa ga aminci gefe guda kana tunanin zunubinka gefe guda kuma kana kallon girman falalar ubangijinka to sai ka yi me sai ka yi fatan rahamar ubangijinka don ubangiji mai girman rahama ne shine sai malai yake fa innahu la yu'ammanu makrallahi illa alqaumul qatilun domin babu wanda ke amincewa daga makirci ko azaba ko kaidi wanda Allah ya shirya ma waɗanda suke kafirai sai waɗanda suke ainihin marasa rabo ko ɗan ƙanƙani hasararrun mutane wato hasararre shi ne kawai idan ya kalli zunubinsa sai ya ɗimauce ya ɗauka cewa Ubangiji ba zai gafarta masa ba sai ya ɗebe tsammani daga rahmar Ubangiji to wannan ɗebe tsammani daga rahmar Ubangiji wato yana daga cikin alamar tasewa a rayuwar duniya mumini idan ya kalli girman zunubinsa to kuma yana kallon falalar fadin rahmar Ubangijinsa sai ya sa rai a haka ake gina bauta a wajen Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka kana tsoron azabarsa sannan kuma kana fata zuwa ga rahmarsa shesa Imam Jurjani da wasu daga cikin malamai suke cewa ita wannan raja da alkaufu da ar-raja wato kamar tsuntsu ne wanda yake da fika-fikai guda biyu ba zai iya tashi ba tashi mai nisa idan da fiffike ɗaya ne wani lokaci ma tsuntsun ba zai iya tashi ba idan fiffikensa guda ɗaya dole yana buƙatar guda biyu to haka dole ake buƙatar ibadarka ta zama kai mai yin ibada ya zama a gefe guda kana ainihin tsoron azabar Ubangiji sannan a gefe guda kuma kana kallon fadin rahmarsa subhanahu wa ta'ala abinda ake gina ibada da ita ce ina fata an fahimta to shi ar-raja fatan rahmar Ubangiji dalilinsa saboda Allah ta'ala ya gaya mana a cikin littafi yace fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ke fatan haduwa da ubangijinsa haduwa kuma kai masa kyau sai Allah yace falyamal amalan saliha ya aikata aiki wanda yake mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya cuɗanya bautar Allah da bautar wani daga cikin samammu a bayan ƙasa ko da mala'ika ne ko da annabi ina fata kuna fahimta wato sai zanto wannan aya kenan ta sanya yana daga cikin sharaɗin da ake nema kafin mutum ya yi fatan rahmar Ubangiji ya yi mai ya yi aiki na ƙwarai shi yasa malamai suka kasa ar-raja suka kasa ta kashi uku suka ce kashi biyu kashi ɗaya da na biyu mahmudani wato fata ce wanda take abin karbuwa kuma abin godewa amma kashi ɗaya na ƙarshe na uku shi wannan zargi ne akan mai irin wannan fatar. Fata ta farko wanda take abin so ga wanda yake musulmi mumini shine mala yake cewa raja'un rajulin ya'malu bi ta'atillah, shine a samu mutum yana fa a daidai lokacin kuma yana aiki na ƙwarai, kana fatan rahmar Ubangiji kuma kana aikata aiki na ƙwarai. Ala nurin min Allah, lokacin da kake aikin nan kana yin sa a bisa hasken Ubangiji, bi ma'ana kana yin sa a bisa ka'idar da Allah ya gindaya, shine ala nurin min Allah, kana yin sa a bisa haske wanda Allah ta'ala ya sanya a cikin littafinsa, wato kana yin aikin da umurnin Allah. Mala yace fa huwa rajin li thawabillah, sannan kuma kana fatan rahmar Ubangiji. Ina fata kun fahimta, wato abinda ake kira ar-raja kashi na farko wanda ake bukata musulmi ya kasance a ciki shine yana fatan rahmar Ubangiji kuma yana aikata aiki na ƙwarai. Aiki na ƙwaran kuma yana yin sa a bisa hasken littafin Allah da kuma sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai yayi fatan mi? Sai yayi fatan rahmar Ubangiji. Ina fata kun fahimta. Sai kashi na biyu shine wato fata zuwa ga rahmar Ubangiji ga wanda yake aikata zunubi, domin dukkan mu idan mun duba mu masu zunubi ne. Idan ɗan adam yana aikata zunubi, to kada zunubin ya tsorata shi, ya ɗauka cewa girman zunubin ya kai matsayin da Allah ba zai gafarta masa ba. A'a, in ya aikata zunubi to ya kalli kuma girman falalar Ubangiji da rahamarsa, to sai ya yi fatan rahamar Ubangiji. Ina fata ana fahimta. A nan ya kalli zunubinsa yana da girma, sai ya tuba zuwa ga Allah. A gefe guda kuma ya kalli falalar Ubangijinsa da rahamarsa, sai ya tuba, to sai ya yi fatan rahamar Ubangiji. Kun fahimci ababen guda biyu ko? Waɗannan su ake kira wato fata wadda take abin yabo ba abin zargi ba. Na farko mutum yana fatan rahmar Ubangiji kuma yana aikata aiki na ƙwarai a bisa hujja wadda ta zo daga littafin Allah da kuma sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai ya fatan rahmar Ubangiji. Saboda me? Saboda aikinsa da yake na ƙwarai. Don Allah yake fa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Fata na biyu wadda take mai kyau abin a yabi mutum yana a kanta shine yana aikata zunubi, amma a daidai lokacin kuma yana kallon rahmar Ubangiji, sai yake tuba daga zunubinsa. Domin me? Fatan Allah ya yi masa rahama. To wannan ma abin yabo ne. Ina fata ana fahimta. Wato girman zunubin bai sanya shi ba ya yi shakka cewa Ubangiji ba zai masa gafara ba, sai ya ɗebe tsammani daga rahmar Ubangiji. Wannan idan ya yi haka, to ya zanto daga cikin hasararru kuma taɓaɓɓu. Amma yana aikata zunubi kuma yana tunani ai Ubangiji mai falala ne zai iya gafarta masa zunubansa. Don Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa as-sami'ul 'alim. A gefe guda kuma ya sani Allah ya ce fala ya'malu makrullahi illa al-qawmul khasirun. To saboda haka duk girman zunubin da ya aikata bai masa barazana ya manta shi, ya ɗauki tsammani daga rahmar Ubangiji. Musulmi ba yin haka. A'a, yana duba girman gafarar Ubangijinsa, yana roƙon Allah ya gafarta masa, yana tuba. To wannan ma fata ce wadda take abin yabo. Ina fata kuna fahimta. Sai fata ta uku wadda ita ce abin zargi shine mutum yana saɓan Allah amma kuma baya tuba. kuma yana fatan Allah ya sanya shi aljanna. Ina fata kuna fahimta yadda abin yake tafiya. Mutum ne gashi cike da zunubi, zunubi yake ta aikatawa, amma kash sai ya kasance kuma baya tuba zuwa ga Allah, kuma a lokaci guda in an faɗi rahamar Ubangiji yana san Allah ya sanya shi a cikin rahamar. To wannan ko shakka babu abin zargi ne. Shine mala yake cewa rajulun muntahidin fi ma'asi wadh-dhunubi wal-khataaya tarikin lil-amali wat-ta'a wa huwa yarju rahmatallahi bila amalin. Fata wadda take abin zargi ita ce ga mutumin da yana ta tafkale fuffuka kullum aikata sako yake, ga zunubi ya kewaye shi, ga kurakuransa duk sun kewaye shi, kullum a cikin aikata sako yake. Tarikin litta'a ya daina yi ma Allah ma biyayya ga baki daya, shi ne tsafi, shi ne giya, shi ne mata, shi ne luwaɗi, duk wata hanya in dai za a samu kuɗi to zai bi ta, ya fita daga yi ma Allah biyayya. Wa huwa yarju rahmatallah, amma kuma a zuciyarsa wai yana fatan rahmar Ubangiji. To kaga wannan ai yau daren kai ne, domin hanyar da ake samun rahmar Ubangiji hanya ce guda daya. Ko dai zanto kana bin Allah da takawa, kullum kana kokari kana aikata aiki na kwarai, kana nisan ta saba ma Allah, to nan sai ka yi fatan kyakkyawan abu zuwa ga Allah. Saboda ka'idar malamai suka ce aljaza'u min jinsin amal. Ina fata ana fahimta. Ko kuma ya zanto mutum ne wanda ke aikata saban, amma a daidai wannan lokacin kuma yana tuba, yana kokari, yana aikata aiki na kwarai. In ya aikata sako sai ya tuba, bayan ya tuba kuma sai ya aikata aiki na kwarai. Don me? Ka'idal innal hasanati yudhhibna sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. To kaga yana aikata sako a gefe guda, yana tuba saboda yana tuna falalar Ubangijinsa, sannan bayan haka yana aiki na kwarai. To wannan sai ya fatan abu na kwarai zuwa ga Allah. Amma a ce baka aiki na kwarai, sannan ka daure masakon Allah gindi, a lokacin kuma kana fatan rahmar Ubangiji, to kaga wannan ai yaudara ne. Ina fata kun fahimta. Mallam yace to ko shakka babu. Haza fa haza huwa al-ghurur wa tamanni wa ar-rajaa al-kadhib. Mallam yake cewa ko shakka babu, huwa al-ghurur, wannan rudu ne, wa tamanni da kuma buri, wa ar-rajaa da kuma fata, al-kadhiba wanda take ta ƙarya, dan ba zai yi ba. Ta asal ilaha wa anta tuzhiru hubbuhu, haza la'amri fil qiyasi badi, law kana hubbuka sadikan la'ata'atuhu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamar yadda wani yake cewa ko ka saba ma Allah kuma kare cewa kana son Allah, hai ba zai yi ba. Ka yi fatan aljanna Ubangiji tare da cewa kuma kana saba ma Allah, baka aiki na kwarai kuma baka tuba, hai ba zai yi ba. Bayan Allah ya ce فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ابغيوا انا فتانا بينت شي يسايتي كا سابا ما الله kuma kare kana son Allah, law kana hubbuka sadikan, da ace soyayyarka ta gaskiya ne, la ata'atuhu, to ai da kai biyayya zuwa ga Allah. Domin shi abun kauna yana yin biyayya ne ga abinda yake kauna, ga abinda yake kauna yake soyayya. Wato in kana kaunar mutum, to kana kokari ka kiyaye abinda duk zai bata masa rai. Ina fata ana fahimta. Dukkan abinda abun kaunarka yake so sai ka ji kai ma kana son sa. Amma idan ya zanto kana kaunar mutum amma kuma kana saba masa, to ai wannan ko shakka babu, akwai rudi a ciki. Ina fata kun fahimta. To wannan su ne ainihin wato nau'ikan fata guda biyu waɗanda suke abin yabo, kuma nau'i ne daga cikin bauta zuwa ga Allah. Shi yasa nau'i na uku masu irin wannan fatan, wanda suna zunubi ba sa tuba, suna zunubi ba sa aiki na kwarai, Allah ya zarge su idan kiyama ta tsaya za a ce musu wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahatum min al-kafirin ko fa zalikum wannan abinda kuka gani na azaba da kuke tunani zannukum alladhi zanantum bi rabbikum shine zaton da kuke ma ubangijin ku na cewa za ku shiga aljanna ba tare da aiki ba bayan kun sassa ba wannan zaton kuma da kuka yi ma ubangijin ku arda kun sai ya kayar da ku kuka fadi ba nauyi ga kiyama ta tsaya amma ba ku da aikin da zai kai ku aljanna saboda me kun yi fatar rahamar ubangiji ba tare da yin aiki na kwarai ba kun yi fatar rahamar ubangiji a ba tare da tuba ba kun ta tafka kurakurai da zunubai ba kwa tuba to wannan zaton sai ya halakar da ku fa asbahatum min al-kafirin sai kuka wayi gari kuna hasararru tabaku Allah yake fa in yasbiru wan naru maswal lahum idan sun yi hakuri sun yan wuta wutar da ita ce makomansu wa in yasta'tibu idan ko sun nemi agaji ko a fitar da su to waɗannan su ba za a yi ba za a kawo musu gudunmuwa ba ba za a taimake su ba ko ba za a kalli uzurin su ba ina fata an fahimta ubangiji mabuwayi da ɗaukaka haka ya haɗa waɗannan abaiban guda biyu alkaufu war raja da sunan cewa bauta ne zuwa ga Allah wanda ake fatan kowane ɗaya daga cikin mutane ya zanto cewa yana bautata ma Allah da su kana tsoron Allah idan ka kalli zunubinka kuma ka kalli makomar waɗanda ke da zunubi a gefe guda kuma kana fatan rahamar Ubangiji idan ka kalli aljanna ka kalli abinda aka yi tanaji ga waɗanda suka yi aiki na ƙwarai to sai ka aikata na ƙwarai aiki na ƙwarai sannan sai ka sa rai zuwa ga rahamar Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ina fata kun fahimta Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yabi waɗanda suke masu fata zuwa ga rahamarsa Ubangiji ya yabe su a wurare da dama Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul baqara innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah kage ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani da suka yi imani sun tsaya haka kawai yace wallazina hajaru kuma suka yi hijira bayan sun yi hijira sun tsaya wajahadu suka yi jihadi fi sabilillahi sun yi ne dan neman yarda Allah ba dan neman duniya ba Allah yake ulaika yarjuna rahmatallah irin waɗannan su ne ke fatan rahmar Ubangiji su ne waɗanda ke da cikakkiyar fata cewa Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai sanya su aljanna ulaika yarjuna rahmatallah irin waɗannan su ne suke fatan wata rahama daga Ubangiji sai Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne kaga ya yabe su saboda me saboda aiki guda uku shi yasa malamai suka ce ka'idar da musulunci yake tafiya a kanta shine waɗannan ka'idoji guda uku dukkan waɗanda suke so su yi ma musulunci aiki to tashi na farko abinda ake nema shine al-iman babu yadda za a yi ka ce kana neman ka kafa daula ta musulunci ka ce kowa ya taho da mai shirka da wanda ya yarda Allah ɗaya ne da wanda ya yarda akwai wasu alloli a bayansa da waɗanda suka mai da wani suka ce Allah ne babu yadda za a yi wannan gabin gambi sai ka ce kana nema ka kafa wato daula al-islamiyya ba zai taɓa yiwuwa ba saboda ka'ida ta farko ita ce al-iman shine aikin da yafi kowane aiki wahala a musulunci a samu imani ya kama zuciyar mutum kamar yadda lalle ke kama kafa idan an sanya shi to a wannan lokacin da aka samu wannan imanin na gaskiya wanda babu shirki a ciki to a lokacin an samu abin da yafi kowane abu wahala sabon annabi irin wannan training din Allah ya musu karo na farko ba a ce su yi jihadi ba ba a ce su yi hijira ba saboda an san ba za su iya yi ba kawai lokaci guda a ce ka tashi ka bar gashiwa kai kuma a ciki aka haife ka aka haifi iyayenka a ciki ka tashi ka yi shekara 20-30 ba ka taɓa zuwa ko Kano ba sai a ce ka tashi ka yi hijira ka tafi ƙasa ka tafi Igboland daga nan ka tafi Rivers a ƙasa ko ka tafi Lagos a ƙasa to kaga ba kowa zai iya yin wannan ba to shi yasa tashi na farko sai aka ce masa Allah ka kira su zuwa ga imani da aka ga imanin ya kama zuciyar su sai aka ce to yanzu kuma ku yi hijira tunda Allah kawai suka sa a gaba umarnin annabin kawai suke jira ya bayar su bi to yanzu an san cewa za su iya barin matansu za su iya barin garinsu za su iya barin iyayensu sai aka ce to ku yi hijira shi ne aiki na biyu da ya fi wahala sai aka ce su yi hijira daga ina daga Makka zuwa Habasha karon farko karo na biyu aka ce su yi hijira daga Makka zuwa Madina suka bar matansu suka bar ƴaƴansu suka bar dukiyarsu suka gudu da imaninsu to da suka yi hijira duk wanda ya yi hijira ya bar matarsa ya bar ƴaƴansa ya bar komai nashi to zai iya yin jihadi in an ce ya jihadi sai aka ce to yanzu kuma ku yi jihadi amma a karon farko ba a ce su jihadi ba don ba za su iya yi ba ba a ce su hijira ba don an san ba za su iya yi ba saboda me karon farko imani ne da imani ya tabbata sai aka ce to su yi hijira aka kwadaitar da su hijira ce wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muradaman kaseeran wa sa'a Allah yace ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budu ubangiji ya zargi wadanda ba su yi hijiran ba ma ce menene alladina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadfina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha kasa Allah ba ta zanto tana da yalwa ba don me annabi ya hijira ko ba ku hijira ba ina fata ana fahimta sai suka hijira to da suka hijira kuma sai aka ce to yanzu kam an ba su dama su kare kansu udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhruju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula dafa'u Allahu an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat ila akhir al-aya aka ce fi hijira saboda maratib din da aka yi kaga aka ce innal ladina amanu sai wadanda suka yi imani lalle wadanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi ulaika yarjuna rahmatullah kaga aiki na kwarai kenan kana aiki na kwarai to sai kai fatan rahmar ubangiji ina fata an fahimta ubangiji mabuwayi da daukaka a can cikin suratul ahzab Allah ya gaya mana nan ma ya yabi waɗanda suke fata rahmar ubangiji kafin mu je ahzab surar da muka karanta cikin suratul maryam ubangiji mabuwayi da daukaka yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan a cikin suratul ahzab Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha katira wa lamma ra'a al mu'minuna al ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zaduhum illa imanan wa taslima fi Allah yace min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم هذا الشيء اذا الله يسي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وخف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ina fata kun fahimta du wannan darajar da suka samu ne tun a duniya Allah yake laqad kana lakum fi rasulillah hakika kyakkyawan koyi a gare ku ko musulmi to ya kasance uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kyakkyawan koyi a rayuwarku shine rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wato duk wanda yake son kyakkyawan koyi a duniya kuma a lahira ya mutu ya shiga aljanna to ya kalli rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zanto shine madubinsa kenan a rayuwa duk abinda za ka yi kana biyo mai annabi ya ce to duk wanda madubinsa ya kasance rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma zai bi sau da kafa zai yi riko da littafin Allah ke domin an tambayi Aisha me ya ɗabi umar da Allah sai ta ce shi ne ƙulƙuhul ƙur'an ƙur'ani kawai bude qur'ani in kana son ka ga dabi'un manzon Allah tace duk abunda Allah ya umurta ayi a cikin qur'ani to annabi ya riga kowa aikatawa duk abunda Allah yace kada ayi to annabi ya fi kowa ne santin wannan abu kenan kyakkyawan koyi da aka ce ku koyi da shi ana nufin ku yi aiki da qur'ani to duk wanda yayi aiki da qur'ani kuwa sai ubangiji magwayi da dukunka yake cewa ba kowa samu dama yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa ba sai Allah ta'ala yake liman kana yarju Allah wal yawmal akhir sai wanda ke fata yake da wata kyakkyawa fata yake fatar rahmar ubangiji yake fata aljannar ubangiji to waɗannan su ne kawai suke ɗaukar kyakkyawar rayuwarsu irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fatar rahmar ubangiji kuma suna tsoro suna fata abinda Allah ya ajiye na ranar tashin kiyama ulaika yarjun man kana yarjulika wato ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara allaha kathiran kuma ya tuna Allah ya ambaci Allah da yawa in an ce tuna Allah ba wai ana nufin zikiri kawai da baki ba a'a yayi zikirin da baki kuma yayi da gaba ina fata an fahimta amma ka cika gari da zikiri kuma an baka amanan mutane ka ci baka tuna Allah ba ke afdalu dhikr zikirin da yafi kowane falala aka ce shine duk sanda zaka yi kowane irin abu a rayuwa at-tawakkul sai ka tsaya sai ka tuna Allah a zuciyarka wannan abun da zan Allah ya yarda da shi idan ya yarda da shi kawai sai ka aikata a wannan abun da zan yi Allah bai yarda da shi ba shikenan at-tawakkul sai ka koma baya wannan shine zikirin da yafi kowane zikiri falala tuna Allah a cikin kowane irin matsala duk abinda zaka yi a rayuwa ka tuna Allah in Allah ya yarda da abun yana son abun to sai ka aikata in Allah bai yarda da abun ba shikenan sai ka tsaya to amma ka kade ka cika gari kana la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma kuma kai ne cin amana kai ne ƙarya kai ne kasafi kai ne yaudara kai ne gulma kai ne annabimanci kai ne zaluntar matarka da 'ya'yanka ka baro su ba ci ba sha kai kana yawo kana ta zikiri da carbi a wuya din da ka je a baka dan rasulullah dan an yi kwana an samu wani mai shayi ya haɗa maka shayi da kifinka ka ci ka cika cikinka su kuma ka baro su gida abincin ma babu muni shine rayuwar da muke gani وما سمعنا الا بما علمنا وما كنا للغيب da yawa wallahi zaka iske irin wannan rayuwa a baka dai ga Allah amma a zuciyar mu fa ka danne kwarai suke tare da Allah to ba irin wannan ake nufi ba shi yasa Allah ta'ala yake cewa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera ya ambaci Allah kuma da yawa ya tuna Allah da yawa cikin kowane irin mu'amalarsa ya tuna Allah ubangiji ya yabe su waɗannan waɗanda suka ɗau hotar rayuwarsu daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya yabi waɗanda suke masumi waɗanda suke da fata zuwa ga ubangijinsu su ne waɗanda ke yin aiki shi yasa kullum kashi na farko da na biyu malam ya kawo shi yace wannan shine fata wanda take abin yabo shi yasa galibi duk waɗanda ke fata a cikin alkur'ani waɗanda Allah ya bai su zaga ya haɗa abin da aiki suna fata kuma suna yin aiki suna da'a zuwa ga Allah kaga suratul baqara ta faɗi aiki uku sun yi imani sun yi hijira sun yi jihadi suratul maryam ta ambaci waɗanda suke fata fatar rahmar ubangiji su ne waɗanda suka kaɗaita Allah da bauta shi kaɗai suke bautata ma ba sa tarayya da Allah nan ma an haɗa fatar da mai da aiki a suratul ahzab sai aka haɗa fatan da suke yi kyakkyawan aikinsu shi ne koyi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suke fatan abu mai kyau idan an koma zuwa ga Allah to a wata surar ma haka ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya haɗa su kuma waɗannan aikinsu da daddare ne suke tashi suna kiyamun layi suratul zumar Allah yake amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. الله تعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل شن ذاتي ديدي ولندك تاشي يلب دلي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما كذا صلى يكي من ذلك بابتش يكي كنت عسيبا ويرجو رحمة ربي ترد ومن إبادة ديك يكما ينافاتا إبادة تاشي بترون إيش بيطوك تيو عايش إموكا منغما عند منا رب دلي منا كراتون قرآني منا قيام الليل wannan ba ta sai zama dan baran da ba ya dauka cewa ai to su kam ai aljanna kawai ai wala shakka a yana fata sajidan wa qa'iman yahdaru al-akhirata yana tsoran rahma yana tsoran lahira wa yarju rahmatar rabbi kaga an hada bai ban guda biyu yana tsoro sannan kuma yana fata tare da cewa kuma gashi qanitun ana allahi wani malami yace kullu qunutin fil qur'an abinda take nufi ta'a wani kuma ya fassara ta da cewa a tsayuwar dare ake nufi yana dadewa shi yasa ya tabbata cikin hadisi manzo Allah yace alaikum bi qiyamul layl fa innaha da'abu salihin qablakum na hore ku ku kiyaye qiyamul layl domin hali ne na mutanen kwarai da suka zo gabani wa qurbatun ila Allah ta'ala kuma tana kai mutum zuwa ga Allah in kana nema abin da zai kai ka zuwa ga Allah to kiyaye sallar dare sannan kuma tana kankare zunubi ina fata ana fahimta wato qiyamul layl kenan ka gani suna sujjada suna tsayuwar dare sannan kuma suna tsoro Allahu akbar ka duba fa ibada suke da daddare ibada ta taqawwi amma kuma suna tsoron Allah wani kuma gashi shi sabon Allah yake yi amma bai tsoron lahira to kaga ba za ka hada zuban kenan yahdaru al-akhirata wa yarju rahmatar rabbi suna sallar suna tsayuwar dare suna komai amma kuma suna tsoron lahira a tare da haka kuma wa yarju rahmatar rabbi suna sarai suna fata rahmar ubangiji sai Allah ya ce kace hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun zafi daidai ga wanda ya san haka ga wanda bai sani ba ai ba zafi daidai ba shattala bainahuma tazara ce a tsakanin su hal yastawi adh-dhulumatu wal nur wal dhillu wal harub wal ahya wal amwat ba za su taɓa yin daidai ba layayye da matacce ba za su taɓa yin daidai ba yadda duhu ba zai daidai da haske ba to haka wancan ma ba za su yi ba kaga an yabe su saboda me abinda suke da shi na imani ina fata kuna fahimta to a daidai lokacin nan kuma akwai waɗanda su kuma zunubi su kuma suke tsoro zunubinsu ya yi yawa amma tare da haka kuma suna tuba amma duk da sun tuba suna tuna zunubinsu kuma suna cike da tsoro to sai Allah ya kiraye su yace ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina da kuka kaftabarna a bayan kasa la taqanatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahmar ubangiji bi ma'ana tunda an ce kar ku yanke tsammani ko sa rai kenan game ga rahmar ubangiji ku yi fatan rahmar ubangiji dami inna Allah ya gafira zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗayansu innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ko mai jin kai a cikin sunna ya tabbata cikin hadisin Abi Huraira wanda Imam Bukhari ya rawaito da Imam Muslim a cikin ingantattun littattafansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa nake zatuna in kana zaton Allah ba zai baka kuɗi ba sai kai yi adun gure a nan to sai ga sai kai adun guren ka na ka samu kuɗi shi yasa dukkan waɗanda ke bautata mu wani wanda ba Allah ba da niyyar cewa su samu kuɗi suka yi ma aljani biyayya da ba su yi mama aljanin biyayya ba idan rabon su ne zai same su. Wato duk wanda za a sake je yayi shirka da Allah ya muna nazarto ne zuwa ga Allah, shi yasa da ya muna nazarto zuwa ga Allah yace Allah ba zai biya masa bukata ba sai ya nemi agajin aljani, sai Allah ya sa biyan bukatar tashi ta hanyar aljani. Ya kafirce mu Allah amma sai Allah ya biya masa bukatarsa, don Allah yana nan inda bawan suke zakkansa. Shi man zai ce wa ana ma'ahu idza zakarani, kuma ina tare da shi a duk lokacin da ya ambace ni. Duk lokacin da ka ambaci Allah to Allah yana tare da kai. Shi yasa ayoyin Qur'ani suke tafarda cewa Allah yana kusa da mu da iliminsa. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, yace ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum, Allah yana nan a tare da kai. Yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, maza Allah yace, Allah yace wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsi, idan bawa na ya ambace ni a cikin zuciyarsa, zakartuhu fi nafsi, Allah yace zan ambace shi a cikin zuciyana. Wa in zakarani fi mala'in, idan bawa na ya ambace ni a cikin taron mutane, zakartuhu fi mala'in khairun minhu, sai in ambace shi a cikin taron da ya fi nashi alkhairi. Domin kai a cikin mutane ne masu zunubi za ka ambace Allah, to shi Allah zai ambace ka a cikin mai taron mala'iku, wanda Allah yake ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi la ya'suna Allah ma amarahum wa yafaluna ma kaga sai ambace ka taron da yafi naka alkhairi. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin, idan bawa na ya kusance ni cikin yin biyayya zuwa gare ni da wani aikin da'a wanda ya kai tsani guda, haka ke Allah yace taqarrabtu ilayhi zira'an, to ni kam zan kusance shi da kamu guda, zira nan ke. Allah yace wa in taqarraba, maza Allah yace wa in taqarraba ilayhi ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, idan bawa na ya kusance ni da kamu guda, to ni zan kusance shi da ainihin gaba guda, haka ke. Wa in atani yamshi, idan bawa na yazo mani yana tafiya, ataituhu harwa latun, to ni zan zai masa da sassarfa. Abinda ake nufi duk wannan hadisin ba wai ana kwatanta yadda kake tunanin nan, ba wai haka ake kwatanta Ubangiji ba, domin Ubangiji ai baya da zuciya, sai dai ya kwatanta kansa da cewa kamar yana da zuciya ne, kwatantawa wadda ta dace da shi. Amma ya ransa yake ba kai saka kwatanta ba, manzo Allah ya faɗa dole ko musallama, saboda me ai yana da rai kamar yadda kake da rai, to ransa irin naka ne, a ba irin naka bane ba, nashi wani iri ne shi ya ban ma kansa sai. So za aka ce wa in zakartuhu fi nafsi, kaka dauka irin nan, irin tunaninka ko irin zuciyarka ko irin ranka irin na Allah ke, a Allah ke ban makarantar sani. Da aka ce in ka ambace shi a cikin mutane, zai ambace ka a cikin taron da yafi naka, ba ana nufin irin ambatar da za ka yi masa ba, haka yadda muke zaune muna karanta littafinsa ba haka ake nufi ba, shi ya ban makarantar sani. Da aka ce zai kusance ka da kamu guda, ba wai irin kusancin yadda kai zaka kusance ni da kamu guda ba, ana Allah ke ban ma kansa sani. Ina fata an fahimta. Da aka ce in ka zo masa kana tafiya, zai zo maka yana sassafa, ba wai ana nufin sassarfa irin wadda ka sani ba, ta Allah ba wanda ya sani. Amma matukar abinda ake nunawa shine kada bawa ya ɗebe tsammani daga rahmar Ubangiji, wato kullum yake sa ran taimakon Allah zuwa gare shi. Domin me? Ya sani in ya ambaci Allah, Allah zai ambace shi, in ya kusanci Allah, Allah zai kusance shi. Yayin da duk ya da'a zuwa ga Allah, to yana kusanta Allah kenan. Yayin da duk ya ambaci Allah, to Allah ma ya ambace shi. Ina fata ana fahimta. Wannan shine abinda hadisin ke nunawa. A cikin wani hadisi wanda Abi Hurairah ta ruwaito, annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal yanzilu Allahu rabbuna, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal layl al akhir manzo Allah yake cewa ubangijin mu yana saukowa kullu lailatin kullu lailatin kowane dare ila sama'id dunya zuwa ga sama ta farko hina yabqa thuluthal layl al akhir lokacin da dare idan ka kasa dare kashi uku to sulusun karshen ubangiji yana saukowa a ina daga ina zuwa ina saukowa da ta dace da shi daga kan al'arshinsa zuwa ina zuwa saman duniya na daya Allahu akbar fa yaqulu sai Allah yace man yad'uni fa astajiba lahu wane ne zai roke ni kuma in ansa masa wace da bukata ya roke ni in biya masa bukatarsa man yas'alani fa u'tiyahu wane ne zai roke ni in bashi abin da ya roke ni man yastaghfiruni fa aghfara lahu wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa wannan hadisi yana sa yana karantar da ashe bawa ya sa rai zuwa ga rahmar ubangiji duk abin da kake yi ka sa rai zuwa ga rahmar ubangiji wannan hadisi da yawa malaman bid'a sun yi inkarin wannan hadisi amma hadisi ne ingantacce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi littafi mai suna wannan hadisin ne kawai hadisin nuzul akan sai ya rubuta littafi dan tabbatar da cewa hadisin ya inganta annabi ya faɗa to duk abinda annabi ya faɗa kuma aka ce ya inganta daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baka da hanyar da zaka ƙaryata wannan maganar dole sai idan ka ga hanyar da malamai suke bi ta ingantawa ko raunanawa amma kawai mujarrad kace kawai ƙarya ne to wannan ai magana ce ta tasha kowa ma zai iya faɗa amma ka tabbatar da ƙaryar tolan ne kuma inda suka kasa abinda hadisin ke nuna wa ubangiji yana saukowa daga ina daga kan al'arshinsa domin ayoyin qur'ani a cikin qur'ani ayoyi sun fi guda nawa da suke nuna Allah ya daidaita akan al'arshinsa ina fata kuna fahimta wani irin daidaito a daidaito wanda shi Allah shi ya bar makansa sani dan adam bai isa ya hararo ba to zai sako daga ina zuwa ina sakowa wanda ta dace da shi ba wanda ya sani Allah bai kwatanta yadda zai sako ba annabi bai kwatanta ba ya faɗa cewa zai sako kuma mun yi imani kuma mun yarda ina fata ana fahimta inda imanin sahabbai ya bambanta da imanin mu kenan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya faɗi magana ba wanda ke tunanin cewa ba haka bane ma a sami'ina wa ata'na mun ji kuma mun bi ba a taɓa samun wani sahabi ya tambayi annabi ba to ya manzo Allah ka ce Allah zai sako daga ina kuma kamar yaya ba wanda ya taɓa tambayar annabi haka saboda suna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam mai wani malam wani sahabi yake cewa kafin ya musulunta yace kai ka ce tsuntsaye ne suke kaman mutum ne ya zauna aje tsuntsu a kansa saboda tsabin natsuwa ba sa iya hada ido da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da yawan su waɗanda aka ce da aka ce su siffanta annabi suka ce ba za su iya siffantawa da kuma sun rayu da annabi amma saboda tsabar girmama shi da suke yi ba sa iya tsayawa su kare masa kallo sallallahu alaihi wasallam to kaga duk mutumin da kake ma irin wannan girmamawar ai ba za ka yi masa tambaya wai tambayar wai kamar yaya daga ina zuwa ina alama ce ta yadda baka yadda da mutum ba kenan har za ka yi masa wannan tambayar shi yasa wani mutumin ya shigo cikin masallaci ya tambayi Imam Malik yace an ce Allah ya daidaita kan al'arshi yace kamar yaya yace to tambayar ka dai ta farko ma bid'a ce Allah ya ce mana ya daidaita kan al'arshi imani da hakan wajibi ne sannan kuma ka tambaya kamar yaya yace wannan bid'a ne saboda ba a samu wani sahabi ya tambayi manzon Allah irin wannan tambayar da kai ba so kai ka zo da wani ilimi ko wata fahimta wanda sahabbai ba su fahimta ba so ka zo da bid'a a cikin addini ai a gaban su qur'ani ya ta sauka Allah yana cewa ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa amma ba wani daga cikin su da yace kaifa istawa ya daidaita
babu abinda suke sun san cewa daidaita daidaita tun da larabci da arshen iyayensu ne littafin ya sauka so sun san daidaito in an ce ka daidaita sun san eh ma'anarsa amma na Allah fa ba wanda ya sani shi yasa sai ba su tambayi manzon Allah ba ga kuma ayar tana nan a cikin alkur'ani sai ce to ka zo da bid'a yace ku fitar da shi daga cikin masallaci na dan bid'a akhrijuhu min almasjid fa innahu min albay ko fitar da shi daga masallaci dan agaji suka yi waje da shi kawai sai kar kafa sai ta taba kaza aka wurga shi waje kawai ina fata kun fahimta duk ya zo ne abinda sabai ba sani ba a takaice wannan hadisi abinda yake nunawa ana buƙatar bawa ya kasance yana da kyakkyawar fata zuwa ga ubangijinsa kar ka taba tsammani cewa ka kai wani bagire wanda in kai addu'a Allah ba zai karba ba a kullun kake sa rai cewa addu'a ta za a karba kake sa rai zunubi na ina fata an gafarta mani abinda ake bukata kenan a cikin wani hadisi har yanzu da Abi Hurairah ta rawaito hadisi ingantacce wannan kuwa hadisin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hikaito shi daga ubangijinsa wato hadisi ne kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa azana ba abdun zamban bawa daga cikin bayan Allah zai aikata zunubi fa qala sai ce Allahumma ighfir li dhanbi ya ubangiji ka gafarta min zunubi na salihin bayi mumini mai imani ahlus sunna zai je aikata wani zunubi daga cikin zunubai sai ya zo da daddare hankalinsa ya tashi sai ya tashi ya sallah ya ce ya ubangiji gafarta min zunubi na mana fa qala tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce aznaba abdi zamban bawa na ya aikata zunubi fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanbi sai ya fahimci cewa ai yana da ubangijin da ke gafarta zunubi wa yaqudu bi dhanbi kuma shi wannan ubangijin zai iya dankasa da wannan zunubin bi ma'ana zai iya yi masa azaba da wannan zunubin summa ada bayan ya roki Allah ya gafarta masa Allah ya yi masa gafara sai ya sake komawa kuma ya aikata zunubin fa qala ayy rabb sai ya ubangiji ighfir li dhanbi gafarta min zunubaina fa qala tabaaraka wa ta'ala sai Allah yace abdi aznaba dhanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb bawa na yayi zunubi kuma ya san cewa yana da ubangijin da ke gafarta zunubi wa yaqudu bi dhanb kuma yana dankan mutane da azaba saboda zunubin saboda haka na gafarta maka thumma ada sannan ya sake komawa kuma ya aikata wani zunubi fa qala ayy rabb ya ubangiji ighfir li dhanbi gafarta min zunubaina fa qala tabaaraka wa ta'ala aznaba abdi dhanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub dhanb bawa na yayi zunubi kuma ya san cewa yana da ubangijin da ke gafarta zunubi wa yaqudu bi dhanb kuma har ya san cewa ma ubangijin zai iya kama shi da zunubin saboda haka an gafarta maka a karo na uku Allah zai ce an gafarta maka i'mal ma shi'ta faqad ghafartu lak zai ka kai ka ta abin da kake so na gafarta maka to wannan hadisin shi ma matukar abin da yake nunawa ana son bawa ya sa rai game gafarta zunubi ba certificate bane ba ake ba wanda ke zunubi a'a matukar abinda hadisin ke nunawa yalwa falalar gafara ubangiji cewa ko so nawa ka aikata zunubi to karka karaya la taqanadu min rahmatillah ko min girman zunubinka shine makasudin abinda hadisin ke karantarwa kenan ba wai kamar yadda wasu yan bid'a suke cewa to waɗannan hadisai na Bukhari an bi su ai mutane ma kawai an ce zai aikata zunubi kenan a'a ba haka zunubi ba haka hadisin yake nunawa ba domin ba kai kaɗai ba ne wanda ka karanta hadisin kuma ba a yau aka rubuta hadisin ba hadisin tun shekara 1000 yana nan sahabban da suka rawaito hadisin su da aka faɗi hadisin da yaran da iyayensu suke gaya musu a gida su me yasa ba su irin wannan fahimtar da kai ba sai yanzu ne za ka yi wannan fahimtar ina fata kuna fahimta duk hadisan nan gabaki ɗaya da yaren larabci yake faɗa su kuma na Qurayshawa kuma su Qurayshawa ne annabi a cikin su ya tashi amma me yasa ba su irin fahimtar ka ba sai kai ne yanzu za ka yi irin wannan fahimtar sai a ce a antum a'lam kai ne ka bi su sanin yaren iyayensu ko kuwa su ne suka bi ka sani yanzu ba kawo mutum ne ya zo koyi Hausa shi kenan sai a faɗa mu bayan shekara dubu da faɗar abin da Hausa kawai sai wani baturen Ingila shi kenan da ya koyi Hausa bayan shekara dubu sai zo ya ɗauki Hausa ya yi irin fahimtar da ku Hausawan na farko ba ku yi irin wannan fahimtar ba za a yarda da shi an ba za a yarda ba ina fata kuna fahimta so maqasudin abin da hadisin ke karantarwa shi ne ana ce ma ɗan adam ya sa rai duk zunubin da kake ma Allah in dai ka tuba kuma kana aiki na ƙwarai to ka sa rai ga rahamar Ubangiji kada ka taɓa sarewa kada girman zunubin ka ya taɓa rutar da kai ka koma ɗan bindiga gadi ka ɗauka cewa ai to mu yanzu ba wani maganar ai tuba kuma ai mun ci dubu a'a ba a yin haka ba a yin haka duk girman zunubin ka tuba ka koma zuwa ga Allah haka ka sa rai zuwa ga rahamar Ubangiji shine karantarwa hadisi a cikin wani hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Umar ko hadisin Umar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata yana tare da sahabbai sai ga wata mata tana rungume da jinjirinta ga ta ta rungume shi tana bashi nono irin yadda mata din nan suke rungume da jinjirayensu tana bashi nono sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masahabbai atarauna hadhihi tarihatun waladaha fil nar manzo Allah ya kalli sahabbai ya ce kuna tsammani matan nan za ta iya jefa jinjirin nan nata a wuta gashi ta kakume shi tana bashi nono kuna tsammani yanzu wannan za ta iya wurgi da shi a wuta sai sahabbai suka ce la wallahi ba zai yiwu ba a ce da kanta da hankalinta ta ɗauke shi ta jefa kai ya manzo Allah wannan abin da ba zai yiwu ba ne sai manzo Allah ya ce Allah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha ya ce wallahi Allah ya fi ta tausayin bayinsa kun ga yadda take tausayin jinjirin nan to Allah ya fi ta tausayin bayinsa Allah tausayinsa sama da bayinsa ya fi tausayin da wannan uwar take da shi dangane da jinjirin da take shayarwa in dai ba za ta iya jefa shi wuta ba to Allah tausayinsa ya wuce ya jefa bawansa a cikin wuta in kaga bawan Allah a cikin wuta to wannan shakawarsa ta kai shakawa lalacewarsa da hasararsa ta kai hasara ina fata na fahimta kaga wannan hadisin ma me yake nunawa shine kayi fata zuwa ga mai zuwa ga rahamar Ubangiji fata zuwa ga rahamar Ubangiji ibada ce Allah ne ake bukata kai fatan rahamarsa ina fata kuna fahimta tun daga shi Ubangiji mabuwayi da dokoka ya fi macen da take da ji mata mai shayarwa ya fi ta tausayin bayinsa sama da yadda take tausayin ɗan da ta haifa to wannan yana nuna kenan ashe idan kaga bawa ya shiga cikin azabar Ubangiji to wannan lalle shiqawarsa ta kai ta kawo kuma ku duba a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalaha in ka zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya lada goma idan ka zo da mummuna fa Allah ya ce fala yujza illa mithlaha ba za a baka komai ba na zunubi sai daidai gwargwadon wannan guda ɗayan to kaga akwai abun mamaki ga wanda ɗaiɗaikun ayyukansa guda ɗaya za su rinjayi guda goma 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 a cikin rayuwarsa ina fata an fahimta a cikin wani hadisi ingantacce har yau manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Anas bin Malik yake cewa qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibn adam ya kai bawana innaka ma da'utani wa rajautani lalle kai ba za ka roke ni ba kuma kai fata a gare ni ka roke ni in gafarta maka zunubanka kuma ya zanto kana fata wato rahama ta in dai har kana wannan gafartu laka ala ma kana fika wala ubali, yace wallahi zan gafarta maka kuma zan sanya ka cikin rahamata ba tare da na damu ba ko me ka aikata. Ya ibn adam law balagat dhunubaka anana sama thumma astaghfartani, yace ya bawana ko ya bayina ko ya bawana da a ce zunubin ka ya cika tsakanin sama da ƙasa ba masa katsinki duk zunubin ka ne, sun mastaghfirtani sannan ka nemi gafara na, gafartu laka ubani, yace wallahi zan gafarta maka ba tare da na damu ba. Ya ibn adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi ghurabil ardi khataya, yace da zaka zo mani da bayan ƙasa gaba daya cikin ƙasa a ce duk zunubin da ka aikata ne, sun malaqitani sannan ka hadu da ni, wato ka mutu ka je ka hadu da ni, la tushrik bi shay'a, ba kai tarayya da ni da wani abu ba, la ataituka bi ghurabiha maghfira, yace wallahi da na zo maka da cikin ƙasan bayan ƙasar gabaki ne da na zo maka da shi, ni kuma ina da gafara, kai ka zo da zunubi cikin ƙasa fa duniya gaba ɗaya a cika ta a ce ka cika da zunubinka, ka haɗu da Allah ba tare da kai shirki da shi ba, ba tare da kai tarayya da shi ba, kuma ka nemi gafararsa, to Ubangiji zai zo maka da gafara cikin ƙasa. A suratul nisa Allah yace qul ma ya'abu bikum rabbi laula du'a'ukum, Ubangiji mabuwaye da tsaukaka yake cewa kace ma yafa'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum ma yafa'alu Allahu bi'azabikum, me Allah zai ji me zai samu idan yayi muku azaba, in shakartum matukar kun gode wa amantum kuma kun yi imani, me Allah zai yi idan yayi muku azaba, me zai yi da azabtar da ku. Wannan duk yana nuna me dan adam yayi fata, shi yasa Allah ta'ala yake faman kana yarju liqa'a rabbih, duk wanda ke fatan haɗuwa da Ubangijinsa da fatan rahamarsa ya haɗu da Ubangiji, haɗuwa wadda take mai kyau a sashi cikin gidan aljanna, fal ya'mal amalan salihan, to ya aiki na ƙwarai, aiki na ƙwarai ko mun sha maimaitawa a wannan minbari mai talin albarka, shine yana tabbatuwa ne da abaibai guda biyu ko ka ce abaibai guda uku, in ka ce abaibai guda uku shine imani da Allah, bayan an yi imani to duk aikin da za ka yi kuma ya zanto ana neman sharaɗi guda biyu, sharaɗi na farko al-ikhlasun niyya, sharaɗi na biyu shine al-mutaba'a, sharaɗi na farko shine ka tantance niyyarka ya zanto manufar yin ka Allah kake nufa, sharaɗi na biyu shine yin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine abin da ake kira al-amalu salih, aiki na ƙwarai. Ubangiji ya haɗa abaiban guda biyu kamar yadda muka ambata, muka ce tsoro da kuma fata, tsuntsu ne mai fiffike guda biyu, ba zai iya tashi ba sai da fiffike guda ɗaya, ba zai iya tashi ba sai da fikafikai guda biyu, duk lokacin da aka ce tsoro kawai kake ji ba ka fata, to kana gab da ƙafafuwanka su zame, a'a kana tsoron rahamar Ubangiji sannan kuma kana tsoron azabar Ubangiji sannan kuma kana fatan rahamarsa, shi yasa Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya haɗa su a wani wuri, a wurare da dama Ubangiji ya haɗa su wajeje guda ɗaya, yake cewa a wurin Hamim tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim, sai yace ghafiriz zambi, sai yace waqabilit tawbi, sai yace shadidul iqabi zid dauli, ghafiriz zambi mai gafarta zunubai ne, kinanan ana gaya maka komin yawan zunubanka kar ka tsorata, dan mai Ubangijinka ghafiriz zambi mai yawan gafarta zunubai ne, sannan ana kiranka ka tuba wa qabilit tawbi kuma mai karɓar tuba ne, haka yayi kuwa yace wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, wa inni lagafarun, ni mai yawan gafara ne, liman taba, ga wanda ya tuba, wanda duk ya dawo to ni zan gafarta masa, amma da ya dawo ya tsaya wa amana yayi imani wa amila salihan kuma ya aikata aiki na ƙwarai, thumma ihtada, sannan ya zama shiryayye, to shine anan ubangiji yace ghafiriz zambi wa qabilit tawbi shine mai yawan gafara kuma mai karbar tuba so duk girman zunubin ka karka tsorata ubangiji mai gafara ne kuma zai karbi tubanka a daidai wannan lokacin kuma sai aka mi aka baka tsoro kaga can ana son ka sa rai ne ana son ka sa fatanka zuwa ga rahmar ubangiji da kuma fatan ya karbi tubanka a gefe guda sai aka ce to waɗanda ba su tuba ba kuma sai Allah ya ce shadidul iqabi bid-dawri duk da ya ce yana karbar tuba kuma yana yin gafara to fa shi ma abocin azaba ne mai tsanani kuma da dauri wanda yake na tankila wanda in an daure ka ba za ka iya kucewa ba ina fata kuna fahimta shi yasa Allah ya ambaci bayinsa na kwarai yace daga cikin bayin da na kwarai yace suna bautata ma Allah ragaban wa rahaba suna tsoro sannan kuma suna kwalai suna sa rai Allah ya ambaci Zakariya yace da shi da matarsa yusari'una fil khairat Zakariya yayi addu'a yace la tazarni fardan wa anta khairul warithin Allah yace fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba ina fata kuna fahimta so a takaice inda lokaci yayi abinda wannan darasin yau ya kunsa shine fata zuwa ga rahmar ubangiji wannan ibada ce mai zaman kanta wanda ake bukata da kai da ni mu yi fata zuwa ga rahmar ubangiji ibada ce shi yasa manzo Allah ya yabo a cikin hadisin da muka karanta satin da ya wuce ya ziyarci wani yaro gashi akan gefen mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi yace ya kake ji ya kai wannan yaro kaifa tajiduka ya ka samu kanka a ciki gashi baka lafiya kuma kana gab da ka mutu sai yaron yace ya rasulullah inni arju Allah wa inni akhafu dhunubi inni arju Allah wa inni akhafu dhunubi yace ya ma'aikin Allah wallahi ina da kyakkyawan fata zuwa ga ubangiji ina sa rai zuwa ga rahmatsa wa inni akhafu dhunubi innaka lidhunubaina kuma ina cike da tsoro mai manzo Allah yace masa yace la yajtima'ani fil qalbi kalbi 'abdin fi mithli hadha al mawdin illa ataahu Allah ma yarjuhu wa 'amalahu mimma yakhafu manzo Allah yake cewa wannan abaiban guda biyu ba za su taba haduwa a cikin zuciyar mumini ba fi mithli hadha al mawdin a irin wannan bagiran da ka samu kanka a ciki na gab da karabu da duniya illa aqahu Allah ma yarju sai Allah ya tabbatar masa da abin da yake fata na rahmar ubangiji sannan kuma ya amintar da shi daga abin da yake jin tsoro shi yasa malamai suka ce in kana lafiya lau to abin da ake so ka rinjaya shine tsoron azabar ubangiji kullum in kana lafiya lau kake tuna zunubin ubangiji saban da kai ma Allah sai ka tuba yayin da ka kwanta baka lafiya kuma to abinda ake so ka rinjayar shine fata na kwarai dan me hadisin da muka karanta ana inda zanni abdi bi ina nan inda bawa nake ga tona in kana lafiya ka rinjayar da tsoro idan baka da lafiya kana gab da mutuwa to ka sa fata ayyukanka na kwarai su fi zuwa a cikin zuciyarka kana da kyakkyawan fata daga zuwa ga ubangijinka da haka ne ake samun rahmar ubangiji muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da fata na kwarai ya kuma azurta mu da tuba na gaskiya kafin lokacin rayuwar mu ta kare abinda duk muka faɗa zama daidai wannan dacewa ce daga Allah abin duk da ya kasance kuskure ne wannan kasawa ce da kuma shaytan muna roƙon Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu